sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 2 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Sannan kuma wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Gran Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa. Haka kuma Amurka da Mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90 game da damuwar Amurka kan cewa shigowa da ayyukan itace da kayan lambu na kasar Mexico na iya cutar da manoman Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya.
Hadari ne kai wanda ubangiji Allah ya kawo. Bayan wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba da sunan tsakanin dan kauye da kauye ne sai an samu rashin rayuwa mutum 8 suka zama babu mata 7 namiji 1.
Bayan haka za ku ji cewa uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad ta kullo da wani shiri don dakile batun bautar da yara wata matsala da ake fama da ita a wasu sassan Najeriya. Sannan kuma muna tafi da rahoto daga Niger akan bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan, za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Fiye da kasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwar kungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin COVID-19 wanda aka yi wa lakabi da COVAX cikin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya ta yi wanda suka haɗa da ƙungiyoyin haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a taƙaice da Gavi da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a ƙasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar ba ta magance bullar cutar ba, kuma ta nuna goyon bayan China inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawun fadar White House Jude Dear ya bada wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan ƙwayar cutar, amma ba za mu takura ba daga ƙungiyoyin ɓangarori daban-daban da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya da ma ƙasar China. Wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Gran Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar tekun mai suna Salvamar Minkalani ya shigo cike makin da cinkoson bakin haure 49 cikin kwale-kwale mai rauni, yayin da wasu masu yawon bude ido suke shakatawa kan babur din ruwa. Bakin haure na Afirka sun hango kasar Turai a karo na farko, kasar da suke jefa rayukansu cikin hadari domin sa. Masu fataucin sun sauya hanyoyi suna jigirar bakin haure ta hanya mai tsananin hadari tsakanin yammacin Afirka zuwa tarin tsibirin Spain da ke cikin tekun Atlantika maimakon ketare Bahar Rum zuwa kudancin tekun na babban yankin kasar.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Adadin mutanen da suka rasu sanadiyar kifewar wani kwale-kwale a yankin Jiga da ke jihar Kebbi ya ƙaru daga 4 zuwa 8 yayin da har yanzu ake neman wasu. Hadarin dai ya auku ne sanadiyar ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan imtila'i na kifewar jirgi yana ɗaya daga cikin musibbin da ambaliyar ruwa wadda jihar Kebbi ke fuskanta a halin yanzu ta haifar. wani mutumin jega wanda yana ɗaya daga cikin jama'ar da suka yi hidima wajen nemo ga wakilin mutanen da suka rasu cikin wannan hadarin yayi ƙarin bayani kamar haka
Misali man sahabi jehu jagoro ka gamman kari suke zuwa ƙarni biyu saura ikokon cike da rabi an samu garin otomata an ta duruwa da can tun inda an kai ballan abin da kawo nan garin jehu an gwanna mata amma ko da an ka dukkuwa ta rayuwa Allah ya kira abikai su sauran guda da din su kuma su aka yi ba mu samu labarin an gan su ba yanzu amma mutane suna cikin ruwa suna neman don a samu ganin su ayi musu aiza na aiza su wannan mutane Allah ya kunci dai ba gan su ba har yanzu to sannan kuma ruwan sun kai kowane wanda yake ita gudun matar a ko take daga cikin ta tana iyo tana har ta yi zai sai da goyon ta sai da goyon ta cikin ruwa sai da goyon ta wata yadda goyon na cikin ruwa to Allah ya kunci ta iya ruwa ta samu kai waje ka ji da azar kasance a garin jehuru ya ga lokacin gaman kabir
tunade da gwamnatin jihar Kebbi ta jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsarin kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar a haujin yada labarai Yahaya Sarki ya bayyana
girma gwamna ya je ya condolence in families din ya musu ta'aziyya ya yi addu'a kuma Allah ya musu rahama hadari ne kai wanda ubangiji Allah ya kawo ba wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba da sunan tsakanin dan kauye da kauye ne an samu rashin rayuwa mutum takwas suka zan babu mata bakwai namiji daya eh to haka muke sa ran an ce kusan ko mutum biyar ba abin nan ba ai recovering in bodies din su ba
a dan bangaren kuwa jama'a na ci gaba da nuna alheri akan hasarar da suka yi sanadiyar wannan ambaliyar ruwa tare da neman samun daukin gogawa domin ceto rayukan su daga tagayyara
Nana Suleiman Abubakar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni manomi ne kware da gaske mallam ina daga cikin waɗanda wannan ambaliyar ta auka da su ikannin gaskiya duk wani abun nan da muke fadara da shi mun sa shi a cikin noman kwadama to kuma gahi wannan ambaliya ta rutsa da mu dan haka ba mu da wani abu wanda zamu ci gaba da noma sai dai wanda gwamnati ta taimaka mun da shi ta taimaka muna da tallahi na dangance da inda an ka fuskanta dinga yin su
sunan Abubakar Mai Dama Kalangu ina daya daga cikin wadanda ambaliyar ruwa ta shafa don saboda sun ci mana shinkafa da gero kaga da cikin gidan gonan mu na niki ma yanzu nan kuma ruwa sun shigo cikin gero mu sun yi mana banna ba ita kan shinkafa ko magana ta
wallahi Umaru ni wani ne shekara ne to wallahi ba mu da zarafi yanzu ba sai dai abin da Allah ya muna
suna Aminu ba ni manomin shinkafa ne dan yanzu ga wallahi ki duk abin da karin wallahi mun sa yanzu ga ruwa sun ce yanzu ga wallahi botarwa da makai nan kwadama kare nan ni ma kare ba mu da yanzu ta halaka wallahi ta yi bayan numan ga dan gwamnati ta taimaka mana daman tallahi sa abin da mun ka ci da iyalan
jihar Kebbi dai jiha ce wanda ke sahun gaba ga ayyukan noma sai dai wannan imtila'i na ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu ya mayar da hannu agogo baya ga fatar da ake da ita ta samu abinci a wannan shekara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Nigeria
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ci gaban labaran duniya
Jami'an kasar Australia sun ce kasar ta shiga mummunar koma bayan tattalin arziki a hukumance kafin farko tun shekara ta 1990 dokar kulle da kuma waɗansu matakai da aka dauka na dakile yaduwar COVID-19 ta shafi kusan dukkanin fannonin tattalin arziki yayin da aka rasa dubban ayyukan yi ma'ajin kasar Australia ya bayyana lamarin a matsayin bala'i mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekaru da dama Wata ma'aikatar kididdiga ta kasar ya nuna cewa an samu koma bayan matsayin arzikin kasa da kashi 7 cikin 100 a kwata ta biyu na wannan shekarar abinda yayi muni fiye da abinda kwararru a fannin tattalin arziki suka yi hasashe tun farko annobar ta coronavirus ta shafi kusan kowane bangaren rayuwa daga shaguna zuwa harkokin shakatawa da ayyukan haƙo mu'addinai da ilimi da kuma ayyukan yawon bude ido ya kuma jefa kasar Australia cikin mummunar koma bayan tattalin arzikin karin farko cikin kusan shekaru 30 jami'ai daga Vietnam da China sun sadu a wannan makon bayan an kwashe watanni ana takaddama game da teku ciki har da batun jirgin ruwa da ya nutse da gwajin makami masu linzami ministan tsaron kasar China Wei Fenghe ya gana da jakadan Vietnam a China Phan Soi Mei a Beijing a lokacin ganawar Wei ya ce China na fatan karfafa hadin kai da yin hadin gwiwa yadda ya dace tare da magance rikice-rikice tare da kasar Vietnam yayin da ake fuskantar sauye-sauye a duniya inji wata sanarwa a shafin yanar gizo na ma'aikatar kasar Masana harkokin siyasa na Asia sun ce bangarorin biyu na neman warware rikici tsakanin makwabtan Asia domin kada rikice-rikicen da aka yi ta fama da shi na kwanan nan ya ƙara muni. Yunkuri ne da sassautawa, ina tsammanin tashin hankali ba wai don kawo ƙarshen su ba, amma don sassauta tashin hankalin na musamman. Inji Carl Sayer, masani kuma farfesa a kudu maso gabashin Asia a Jami'ar New South Wales da ke Australia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, ta kullo da wani shiri don dakile batun bautar da yara, musamman mata, da wasu masu larurar nakasa ke yawo da su domin neman kuɗi daga arewaci zuwa kudancin Najeriya, abinda aka yi wa lakabi da ƴar jagora. Mai ɗakin gwamnan jihar ta Bauchi ta shaida cewa jahilci shine dalilin da yake sa ake ɗaukar yara masu ƙarancin shekaru a matsayin ƴan jagora don yin sana'ar bara a arewacin Najeriya. Abdulwahab Muhammad, wakilin muryar Amurka, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bincike ya nuna cewa yin amfani da yara masu ƙarancin shekaru a matsayin ƴan jagora domin sana'ar bara abu ne da yake tutuwa a arewacin Najeriya. A wasu lokutan ma iyayen yara kan ba da hayan ƴaƴan nasu ga masu bukata a matsayin jagora da ke raka na kasassu wurare daban-daban domin yin barace-barace. Wani mai sana'ar bara a kokarin da yake don zuwa kudancin Najeriya bai sa'a ba, domin kuwa an kama shi da aka gane cewa yana tare da wata yarinya mai shekaru 6 wanda bisa bincike ya nuna cewa yarinyar jikasa ce. Hajiya Hajara Jibrin Giladu ita ce kwamishinan ma'aikatar mata a jihar Bauchi. Ta yi bayanin yadda aka sami makamin da ya ɗauki yarinyar domin zuwa kudancin Najeriya domin yin bara. Abdulkadir Muhammad ta tunasar da masu wannan dabi'ar daukan yara a matsayin ƴan jagora domin yin bara cewa akwai doka da ta hana wannan.
Akwai dokoki da gwamnati saka akan cin zarafi ko kuma tauye haƙƙin yara ana kuma wayar da kai a wuri daban-daban a gwamnatance da kuma NGO daban-daban. Ɗaya daga cikin irin waɗannan laifuka shine wanda aka samu yarin.
Malam Badamasi Usaini shine makawon da ya maida jikar tasa ƴar jagora. Ya bayyana nadamarsa kan wannan hali, ya ce aikin jahilci ne, kuma daga yau ya daina wannan hali. Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, Yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger, inda a yau aka yi bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka, wacce ta samu asali a shekarar 2002 da nufin inganta wannan fanni da ke taimakawa al'ummomin nahiyar ta Afirka wajen samun waraka daga cututtuka da dama. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
La'akari da matsayin maganin gargajiya a rayuwar jama'ar nahiyar Afirka ne yasa a shekarar 2001 hukumar lafiya ta yammacin Afirka OIS shawartar hukumar lafiya ta duniya WHO ware ranar musamman domin karrama wannan sana'a ta gadin-gadin. Mafari kenan a kowace shekara kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya da hukumomi ke haduwa domin bitar ayyukan da suka gudanar kamar yadda aka yi a yau Laraba 2 ga watan Satumba. Malam Ekoi Saidu jami'i ne a reshen hukumar lafiya ta duniya OMS a Niger.
Maganin gargajiya shine kakannin mu suka sani. Til azalka yan ma nasara yanzu. Kuma in ka dauka yau ba Afrika gaba ɗaya. Duk wanda yake da rashin lafiya ka hande ya je likita. To ina ganin ya je ya ga koda mai maganin gargajiya guda ko biyu. Da an kai lissafi kasi ne an ka gidi ba an ka ga wannan nunin Niger. Suna kai kashi 60 ko 80 cikin 100 wanda sai sun je wajen masu maganin gargajiya kan su je likita. To kaga kenan maganin gargajiya abu ne mai muhimmanci sosai. Saboda shi kungiya gaba ɗaya mai kula da lafiyar jama'a na Afirka suka ce to ya kamata a ƙirƙiro rana wadda za ta sa a samu bunƙasar wanga magani na gargajiya a Afirka gaba ɗaya.
Daga shekarar 2002 kawo yau bayanai na nunin an samu sauyi akan maganar inganta harkokin maganin gargajiya a wannan ƙasa, inji bawan Allah Gubakwai, maga takardar ofishin ministan kiwon lafiya, wanda yake har yanzu gurin gwamnati bai cika ba, inji shi.
Mu gurin mu menene? Kamar wanda aka saida paracetamol a Kenya, haka ne mu ma muke son mu samu wannan maganin gargajiya wanda za a sa a nan farmasi ana saida shi, ko ko wanda za a sa can gidan likita in mutum ba kar lafiya dauko maganin gargajiya a baka. Amma ne har yau bamu kai gare shi ba. Maganin gargajiya kamar mutum biyu ne ya kamata su zamna wuri guda su yi aiki da shi. Dan yau in ka diba maganin gargajiya daga kai ne sai kai, baka zakko aka ce ka buɗa shi wani ya samu. In ba a yi haka nan har ka san ba za ta zuwa wani wuri ba. Yau in ka tai in ka dauki paracetamol an san ko nawa ya kamata ka doka. Amma shi maganin gargajiya wannan babu shi. In ba mun zo mun zamna tare da waɗanda sun kai karatu na abin gabane su ne za su zakkwa su zai ta mana su ce wanga magani ke kakin ka sa sai in koshiya guda ne koshiya guda ce za ka sa.
A nasu bangare kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya na ƙara ɗaukar matakai da nufin saka tsari a wannan fanni, in ji Iro Mamman Sani mai lakanin Kofi Ashashi.
Cikin kungiyoyinmu muna da 'yan sandan masu maganin gargajiya wanda kowane karce akwai president mai sa ido. Kamar yanzu ni in ɗauki misali a ni yanzu matsayina na Faramako Santé president ne na komintuwa. Duk inda na ga wani mai magani ya shigo a wannan area kana kalla zan kira ka in tambaye ka daga ina kake, shin kana da izini? Ya kamata a ce kana da baz RP kenan wanda cewa tabbas an baka izini, an auna maganin ka, an san yadda maganin ka yake.
Bikin wanda a bisa al'ada kan gudana a kowace ranar 31 ga watan Agusta zai ci gaba da baje kolin magunguna a birnin Yamai har zuwa ranar 11 ga watan nan na Satumba. Domin jaddada goyon bayan ta ga masu maganin gargajiya, gwamnatin Niger ta karrama wasu masu ba da maganin gargajiya 'yan Niger uku da ɗan Najeriya guda saboda gamsuwa da gudunmuwarsu akan batun inganta sha'anin magungunan gargajiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin ciwon ya mace.
Gaba da jarabawarku, to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku, kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan
kwarai kuwa? Inda yake taimaka mana shine kinga
cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar
eh haka ne kawai abu daya ne
eh
ina ga wannan da kan da ke da shiri a ran zo
eh
mai da komai ba ko ba shi dauki kana ba shi da mana kamar ɗan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin nan kawai idan ka sai shi kadai ya ce
mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kiyashi da hasada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wannan halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke
tabbata idan wata ma wata rawa za ta dau alwashin cin ga wani ta taula dan tani to ni ma idan na kai mai ayyuka ina wula dan tana kasa da ido kin ga irin wannan dan background ne to ba daga gurin malaman ta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su dau alwashin su ma idan suka zama wasu za su tofa tsawa na da su sakamakon yanda a baya suka sha wahala suka ga ba wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwan su wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya fi wanda malaman suka yi to ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa
to mukaddara a yau mata sun kawo da batun kyashi da hassada a zukatan su musamman a makarantu yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace
gaskiya ga rayuwar ta ta cikin ta zai zama na ba mai kishi zai zama na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sai kawo zai zama na wata ba za ta ga tana gudu yar uwar ta mace ba za ki kokarin ki taimaka wa yar uwar ki kuma sakamakon yanda kika gani kuma da shi ya ce maka an ci da komai ce yari in dai aka cire wannan kyashi da hasada amma abu ne mai wuya
Haji Halima a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan
kina gani na wannan ba wani tsohon matsala bane shine mafi wuya kuma shine mafi sauƙi
amma ta yaya
idan muka samu mace wannan abu shine za mu samu har mu iya kaiwa ga wani za mu iya shiga mu yi kwaɗa mu yi kokawa mu nuna wa ƴan uwanmu mallaci ba mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shiga amma ba za ta iya kwatantawa shine za mu iya haɗa kanmu mu je ne fightin mu a ba mu haƙoƙinmu da guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su na haƙoƙin mu ko a kai namiji guren to sai zama da mace aka ba wannan guren to amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a ci samun koma baya a gurin na cire mu ba wani abin
yawa
misali yarinya idan ta fito da gidan wani misali ke ko ba yar kokowa ba to ke Allah ya dauka ya ba ilimin nan kuma ta zo ka shi ta koya to abu da ka koya zai fara shi ne rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama ne koyarwa rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki koya akan gaskiya da tsoron Allah
da bambanci kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na dalibai
ta cewa wai tarihi bigan platform kuma wannan matsalolin yake da ake samu
eh
yawanci da gidaje ne gidan su ba a ba ta tambaye ko ke kuma ta ya ce ba kan tazo a gidan mutum ta ce ba shi da mutum ta jama'a idan sa
wato tun daga gida akwai tangarda wajen tarbiyyar ta da
tarbiyyar da ƴaƴan ne kan farko anan aka samu tangarda to a matsayin kina malama ta riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha kike za ki fara ba ta tarbiya bayan ki ta already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samun ƙaro bane kala kala
wato sai mun koma baya
ni anan da fara da zan yi ne tarbiya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya fadara ya shigo makaranta to shine zai zama na sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira wani open day iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ciyarwa sun ne saboda idan matan baya da biya da gida ai kokari a kai kai
a secondary school kenan ko
yawo da kulayen mai dan ya ga shi da yan tarbiya
eh
idan ba ya riga ya gama kan gari wa kenan kin kwasa shi a wani guri bai zo ba sai dai zaki ba shi iya dokokin da ko makaranta ta kafa ne idan ya san da kawai doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa despite shi ko dan wani
to kina gani barin hukunci gabaki daya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki
yana bukatar kowa da kowa ya shigo ga maza da mata duk sun tantance da kowanne ya shigo ciki
haka
to kowanne yana da irin gudunmuwar da yake badawa
masauraro anan za mu yi sallama da ku a wannan makon zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leather's Worship da ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake fatan alheri ma assalamu
to madalla yanzu kuma ga Hadiza Kiyari ta dawo da takaitaccen labaran duniya ce ba ka shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin fiye da kasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwar kungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin COVID-19 wanda aka yi wa lakabi da COVAX cikin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya ta yi wanda suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a takaice da Gavi da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a ƙasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar ba ta magance bullar cutar ba kuma ta nuna goyon bayan China inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawun fadar White House Jude Dear ya ba da wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan ƙwayar cutar amma ba za mu takura ba daga ƙungiyoyin ɓangarori daban-daban da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya da ma ƙasar China. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta karanto labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyanmu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.